المرسلين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين بعد الكريم والسلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da sabuwa a wannan lokacin na Juma'a wanda ya dace da tabbas da wannan da ida wata shafiya a wannan shekara ta 2020 bayan jira kuma da sallallahu alaihi wa sallam daga lokacin da wannan wanda kuma ya dace da lokacin na 11 ga watan shekara ta 2020 miladiya dan ci gaba da karatu littafin mai albarka Global Maram min Adillat al-Ahkam wannan kuma shine darasi na 60 da takwas idan ba mun ta ba har yanzu ko mun da cikin littafin danna wato kitabul kubur wanda kuma ya mun fara magana a babar ba shi muke tafi hadisin da zamu tashi kan sa yau hadisin fadala wa fadala ibn ubayd radiyallahu an qala ishtaraytu yawma khaybar tiladakum bi 12 dinara fiha dhahabun wa faradun fafasaltuha fawajadtu fiha akthar min 12 dinara فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا تباع حتى تكفل رواه مسلم إذن بمتاب بانتا بسكين حديثا زي من ذا الله صلى الله عليه وسلم فياكا ومن الأمر رضاكي دا تكين حديثي شين زي ناري دا زي ناري بدا أتين دا زي بطي أتك جرب ناديو أتامو مثلا بمثل الكمه درمي يدا بيد حتى أغرف عدا أغرف عدا تشين مصري أتك جرب ناديو ya zanto mislan da mislan kuma ya dangiye da haka kuma har zuwa karshen hadisi to yau kuma za mu ga wani abu wanda ya saba ma wannan shine manzon Allah zai bayar da shi zuwa ga asali an karbo hadisi daga Fadala ibn Ubayd radiyallahu anhu qala shi Fadala ibn Ubayd yace ishtaraytu yawma Khaybar tiladaka a ranar Khaybar ranar da aka yi yakin Khaybar na sai abun waya tilada shi ne duk abin da mutum ke daurawa a wuyansa na farkake ko farka ce ko tsakiya abin da yanzu aka daura a wuyan sunar kilada a larabci na sai kilada ranar da aka yi Khaybar na wannan sai ta duk nai ya asara dinaran na sai ta dinari 12 amma wannan abun wuyan fi hadha hadu a ciki akwai dinari wa qarbun sannan kuma ko tsakiya karas shi ne dukkan wani abun wuya wanda aka huda shi aka sa zare aka jera kaman tsakiya ko kuma dukkan waɗansu duwatsu masu daraja kaman murjani da sauransu kun fahimta da kyau da shi wannan abun wuyan da ya saya a yi mafi duk ya zama duwatsu ne ko ya zanto duk zinari ne sai zanto wannan kwayar zinariya wancan kuma wato wani dutse daban wanda yake ba zinari ba shi ne wato fiha zahabun a cikin wannan abun wuyar akwai zahab zinari wa karas da kuma wata tsakiya ko dukkan wani dangin dutse wanda ba zinari ba fafasaltuha sai na kunce ta na warware fa wajadtu fiha akthara min 12 dinara da na kididdige adadin zinariyar da ke ciki sai na ga tafi dinari 12 ni ko na bada nawa dinari 12 wannan zinariyar da ke ciki da kiman da sai na ga sun fi dinari 12 fa zakartu zalika lin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai na bada labarin haka ga manzon Allah tsira da abin da tabbata da niki fa qala sai manzon Allah yace la tuba'u hatta tufsa da ka'ida idan abun ne ya rubuto garwaye da zinariya da wani dangin duwatsu masu daraja ba zinariya ba ba za a sayar da shi haka ba har sai an kunce dan a kirga zinarin a dan dinari na wazayi dan idan an tashi a koya daidai wannan a samu mutuliya mislan bi mislan yadan bi yadan ina fatan kun mun sani da ke wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi حديثي نجبه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة حديثي نجبه
عن كرقودة سمرة بن جندب قال ستاري ارداء قريش يتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للي النبي إرادة أمنتم ألا تثبت قريشي نهى عن بيع الحيوان بالحيوان يا يهنن سير دا دبا دا دبا نسيئة واتو ايد انكرنتا يزنتو اني نسيئة معنا يا هنى انباك لاغنك كانت وازاك بان ناك انباك سانا كانت وازاك بان ناك كما يزنتو هكا النسيئة واتو ينزغى نوا ادن انجمع اندوا انكرناك منزل الله يهنى هكا idan garago garago shikenan, idan gasa gasa shikenan, idan gasa ga raƙumi shikenan. Kar ku manta da cewa shi sa ko kuma dabbobin wa gaba ɗaya bisifa amma tumaki ne, awaki, raƙuma, shanu, alfadarai ne, jakai ne, dawaki ne, babu ribar fadla a cikinsu. Yadda duk kuka amince wa juna ya halatta, to amma dai akwai riba na sai'a. Abin nufi, na iya zuwa da rago in baka ka bani sa, yadda sa da rago ne ko ne? Sa ya fi girma. Amma kai ragon kake da bukata a wannan lokaci, ni kuma ina da rago, sai na ce to gashi ka bani sa a madadin sa, ka amince, ya halatta mai wannan cinikayya. Ya halatta in baka dan akuya ka bani raƙumi, ya halatta in baka saniya ka bani rago, ya halatta in baka saniya ka bani raƙumi. Duk abin da muka yarjejina da juna ya halatta. Saura da me sharadin sa shine ya zama wajibi, ya zama ya dambiye din, dan manzon Allah ya haramta a sayar da shi nasi'ata. Kun fahimta wannan da kyau? Wannan hadisi rawahu al-khamsa malaman hadisi bi rawayatihi wa sahhahahu at-Tirmidhi, Imam at-Tirmidhi ya inganta shi cewa hadisi ne sahihi, wa Ibn al-Jarud haka, wato Ibn al-Jarud cikin littafin sa al-Muntaqa shi ma ya inganta shi, don haka dai hadisi ne sahihi kamar yadda bincike ya nuna. Wani Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, wani Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, annan nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amarahu an yujahhiza jayshan. Wannan hadisi an karɓo shi daga Abdullah ibn Amr ibn al-As, Allah shi kare da a gare su. Menene mala? Menene muka yi? Menene muka yi? Wanda yake hannun kudin ku rike mu karanta, ku zo wanda nake karantawa za ku ji, za mu karanta wancan din da kuke bukata. Wa ana Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam amarahu an yujahhiza jayshan. Wato an karbi hadisi daga Abdullah ibn Amr ibn al-As, Allah ya kare da gare su shi da mahaifinsa, shi da mahaifinsa gaba ɗayan sahabbai ne. Yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama, lalle annabi sai da muke tabbata gare shi, amaraku ya umarci shi Abdullah ibn Amr ibn al-As an yujahhiza jayshan, ya tattalu rundunar yaki. Abinda ake nufi da tajhiz, tanadan wa duk abinda rundunar yakin take bukata na adadin sojoji da makamai da kuma abin hawa da za a hau, kowane soja ya samu abin hawa idan wurin nesa ne. An ɗora masa nauyin haka, je ka shirya runduna ta musamman ta yaki. Shikenan sai Abdullah ibn Amr ibn al-As ya je ya samu sojoji har hada, sannan sai ya zo ya dauki raƙumi ya bayar ga wani soja, ya dauki raƙumi ya bayar ga sojoji. Fa nafidatil ibilu, sai raƙuma gaba ɗaya waɗanda suke hannu suka ƙare. Sai ya zo ya ce wa manzon Allah, to raƙuman da ke hannu sun ƙare, yanzu akwai sojojin da ba su samu abin hawa ba kenan. Fa amarahu, sai annabi ya umarce shi an yi akuda ala kala'is sadaqati, cewa ba komai, ya ci bashi domin a biya da raƙuman zaka. Kala'is jam'i ne na kalus, al-kalusu, al-qaf da lam da kuma sadun a ƙarshe ba'd al-wawi, wato raƙuma kenan. An-naqatu ash-shabbah, matashiyar raƙuma wadda bata kai shekaru 9 ba, ita ce take kira al-kalus. Wato sai manzon Allah ya ce da shi, yanzu tunda raƙuman da suke hannu sun ƙare, ga waɗansu sojoji ba su riga sun sami wato abin hawa ba, ci bashi, a je a samu mai sayar da raƙuma a karɓi bashi ala kala'isu sadaqati, cewa za a biya shi da raƙuman zakka idan an samu nan gaba. Kun fahimta ni da kyau? Qala Abdullah bin Amr ibn al-As yace, fa kuntu akhudhu al-ba'ira bil ba'irayn, sai na kasance ina karɓar raƙumi ɗaya a madadin biyu. Ma'ana ya kai malam bai sai da raƙuma ba marantar raƙumi ɗaya yanzu, idan raƙuman zakka sun zo za mu baka biyu. Ila ibil sadaqati, wato ya zuwa lokacin da za a kakkawo raƙuma na zakka. Wannan hadisi rawahu al-Hakim wal Baihaqi, Imam al-Hakim ya ruwaito, haka Imam al-Baihaqi wa rijaluhu thiqatun wannan hadisi magazin da ke cikin sa amintattu ne, shi ma dai a takaice hadisi ne sahihi. Dangantakar wannan hadisi da babin saye da sayarwa, duk da cewa abin da ke cikin sa ya fi alaka da jihadi, amma abin da yake da alaka da saye da sayarwa a cikin sa, gashi an ba da rakumi daya a madadin nawa, a madadin biyu. Sannan wato wannan ya halatta kenan a samu al-fadlu a cikin dabbobi, ko ba haka ba? Ka ba da ɗaya a baka biyu cikin dabbobi, wannan babu laifi. Amma da naman su ne aka yanka ake sayar da nama, to dole kilo ɗaya na rago a madadin kilo ɗaya na rago. Ko da nawa ragon yankan yau ne, naka yankan jiya ne, ko shekaran jiya, naman ne kwanta aka sa a freezer, ni kuwa nawa fresh yanzu na aka yanka shi, dole dai za a bayar da kilo bi kilo. Ina fata an fahimta, tunda nama ne ɗanyensa. Amma idan ya zanto rago na tsefa, na iya bayar da shi a bani raguna biyu, babu laifi. Na iya bayar da shi a bani mai, a bani sa, a bani ragumi, duk babu laifi. Don haka sai ya bayar da zai karɓi ragumi ɗaya a madadin nan gaba zai biya da raguma nawa biyu. Wato wannan ya halatta kenan a babin cinikayya ta dabbobi. Abu na biyu da yake da alaka da babin kuma shi ne, a hadisin baya an nuna cewa manzan Allah ya yi hani dangane da sayar da dabbobi, sayar da dabba da dabba nasi'atan, dole sai dai ta zama mai yadan biyadin. To ya aka yi nan gurin kuma aka yi nasi'a? To shi ne dalilin da malam ya kawo hadisin cikin wannan babin. Kamar wancan yana cewa ai, wancan yana cewa ba za a yi ba, sai kuma yi shiru ya kyale, dama shi aikinsa ya tara maka hadisai. Amma yaya za a yi a walwale waɗannan matsaloli? To waɗansu malaman suka ringayar da hadisin shi wannan hadisin na biyu bisa ga wancan hadisin na samura, sukan ce wannan hadisin na Abdullah ibn Amr ibn al-As shi ne ya dace da asali wanda aka gina mu'amala ta cinikayyar dabbobi a kai, wancan kuma kharaja anil asli. An fahimta ku? Da haka sai suke aiki da wannan, su kyale wancan kamar Imam Shafi'i. Wannan shi ne abinda Abdullah ibn Sam ya faɗa cikin littafin Tawdih al-Ahkam, wanda ban samu dama saboda dab da magariba ɗin na dawo daga tafiya daga Kaltungo, ban samu dama na duba zantukan malamai ba, sauran malamai, amma gaskiya wannan sai na ji bai kama ni sosai ba. Don ga ka'ida, idan an samu hadisai guda biyu waɗanda daga zahirinsu kamar suna cin karo da juna, matakan da malamai suke bi, farko a duba ga duk sun inganta, domin idan ɗaya ya inganta ɗaya bai inganta ba, ya zama al-hukmu lis-sahih. Shikenan sahihin hadisi ya ci gari, ya ci ba hamayya, sai a watsar da wanda bai inganta ba, tunda hadisi dha'ifi ne. Amma idan sun inganta su duka, to yaya za a yi? To a irin nan gurin malamai suna da matakai daban-daban, waɗansu sai su yi ƙoƙarin tarjihi, su ce to wannan ya fi wancan ƙarfi, don haka bari mu yi aiki da wannan, mu kyale wancan. Dukkaninsu sahihai ne, lakin na haza asahu min haza, fa na'khudhu bil asahhi wa natruku as-sahih. Ina fatan ku fahimta. To amma wannan mataki da waɗansu malamai suke bi, a gefe ɗaya waɗansu malaman suka ce ba mu yarda ba, aljam'u aula min at-tarjihi, bi ma'ana la buddu an nuhawila aljam'a bainahuma fa na'mala bihima jami'an illa idza lam yatamakkan aljam'u inda idhin nalja'u ila at-tarjihi. Suka ce kokarin da za a yi a hada su guda biyun a aiki da shi, ko wanne maganar annabi ne bai kamata a jefar da ɗaya kyale a ɗauki ɗaya ba, a ɗauki su duka ya aiki da su ta hanyar da ba za su ci karo da juna ba. To amma shi ma Imam Shafi'i ya tafi kan tarjihi, kamar yadda shi mai Tawdih al-Ahkam ya bi shi a kai. Kamar yadda na faɗa, gaskiya ban sami lokacin da zan duba sauran batutuwan malamai a kai ba. Ya ce ne to ba nuna kan yanga rakam ɗin da ya yi, don na tun na yanzu ba rakam a hannunsa. Rakam na biyu kenan. In dai rakam na biyu ne, ai yana magana hadisin Samura ibn Jundub ko? To shi kenan. Yace wannan hadisi na Samura ibn Jundub ko min riwayatul Hasan al-Basri an Samura. Riwayar Hasan al-Basri ne daga Samura ibn Jundub, wa huwa mukhtalafun fi sama'ihi minhu. Malamai sun yi safani dangane da cewa shin Hasan al-Basri ya ji hadisi ko kai tsaye daga Samura ibn Jundub ko bai ji ba. Qala al-Asram, al-Asram ya faɗa, ɗaya daga cikin ɗaliban Imam Ahmad bin Hanbal ne shi wannan. Qala Abu Abdullah, yace baban Abdullah ya faɗa, wannan daga cikin ladabi da suke wa malaman su a da, mutum ba zai faɗe shi da sunan shi ba, sai faɗe shi da al-kunyarsa. Abu Abdullah shine Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunna wal Jama'a. yace qala abu abdullah baban abdullah yace la yasihu sama'u minhu bai inganta ba cewa hasan al-basri ya saurari hadisi daga samura wa hadith al-man'i kulluha laysa minha hadithun yu'tamadu alayhi malati hadithan da yake cewa kai shi imamu ahmad bin hanbal yace hadisan da suke nuna hani na cewa kar a sayar da dabba nasi'atan kulluha laysa minha hadithun yu'tamadu alayhi dukkanin su gaba ɗaya ba hadisin da za a yi dogaro da shi sai malam yace wa sayyidu hadithu abdullah ibn amr ibn al-as ibn amr fi dawal zalika gaban nan zai ambata mana hadisin abdullah ibn amr wanda yake nuna halaccin yin haka din an gane ku wa rawa shafi'i an malik annabi an ibn umar annahu ba'a ba'iran lahu bi arba'atin madmunatin bil rabza haka imam shafi'i ya rawaito magana daga malik ibn anas shi kuma malik ibn anas daga nafi maula ibn umar shi kuma daga abdullahi da umar annahu ba'a ba'iran ya sayar da wato wani raƙuminsa lahu wanda yake mallakarsa bi arba'atin madmunatin wato ya karbi raguna guda wato ya karbi guda hudu a madadinsa madmunatin wanda aka bashi lamuni ma'ana shi ya bayar da nashi kan cewa guda hudu za a bashi yau shi nan gaba bin rabza an gudanar da wannan cinikayya ne a wani ƙauye da ake kira rabza garin da Usman wato ya tura a wannan gashinin da suna wato Mu'adh bin Jabal ne ko Abu Dharr ne mai fata wannan mai zafi akan babin zakka ya kore shi san ƙauye ya ce je cin zauna rabza kenan wani gari ne sai Abu Dharr ya hakuri mana mala ya hakuri na ji da abin da ka faɗa ya hakuri kun bayyana wannan maganar wanda yayi ta shine Hamid al-Fiqi wato shi mai tahqiqin wannan littafin shi kaga ya tafi ne bisa ga cewa kamar wannan hadisi na Samra ibnu Jundub bai inganta ba dan ya kafa hujja da maganar wa Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hanbal idan muka ce bai inganta ba kenan haramcin da wannan hadisi ya nuna na cewa ba a sayar da dabba nasi'atan in hadisin bai inganta ba kenan wannan haramcin babu shi sai mu koma hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As wanda yake nuna halacci kun fahimci maganar sa to amma da awar hadisin bai inganta ba an bi diddigin maganganun sauran malamai banda Imam Ahmad bin Hanbal wanda suke nuna hadisin ya inganta da haka ma Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi cikin littafin Sahihul Jami'us Saghir da shi da sauran waɗansu malamai da haka dai hadisi ne ingantacce to amma yanzu ya rage guda biyu abu guda biyu wanda yanzu nan wannan ka'idar ta faɗo mun a kaina kafin yanzu ba ta faɗo ba hadisin Samura bin Jundub me yake korewa yake ko tabbatarwa yake korewa yake shi kuma hadisin Abdullah bin Amr bin al-As me yake tabbatarwa yake to ga ka'idar malamai idan ka samu hadisai guda biyu daya ya halatta maka daya ya haramta maka sun ci karo da juna to ana aiki ne da al-hadir wanda ya haramta wannan maka'ida ce usuliya duk malamai sun sallama mata idza ta'arada al-mubih wal-hadir fal-hadir muqaddam ala al-mubih hadisai biyu suka zo wannan ya hana ya ce kar kai kaza wancan kuma ya baka dama kai kuma gashi kamar sun ci karo da juna mun yi mu hada su ta yadda ba za su ci karo ba sun ki haduwa wanne zamu gabatar akan dan uwansa الحاضر يقدم على المبيح يقدم الحاضر يعني الذي يمنع الناس من العمل يقدم على المبيح على الذي اتى بالاباحه تمام اي ده شيء مالبي سكبار سكتي دومن من سن اباحه دين دما تن جنوا ني اكن اصلي دومن قاعده اكن ابوبوا شيء ده الاباحه با قاعده ني التحريم با للي كده التحريم شيء طارئ على alal iba ina fatan kun fahimta wato ɗazu lokacin da muka karanta shi wannan hadisi duk kun yi ta magana ba wanda nake ji yana daga cikin abin da ya kamata mu samu na tsari idan sai a samu mutum ɗaya sai ya yi magana kaga sai amma kowa yana magana yana daga littafin sai yana cewa kaza ko an ketare an ketare ma ja'ala Allahu li rajulin min kalbaini fi jawfi dole ɗaya zan iya ji to idan mutum biyu suka yi magana kaga dai dole ɗaya ne zan ji ba zan iya jin ɗaya ba to balla tana biyar shi da bakwai kaga ba zan iya ji ba shi yasa sai ne shi nuna tambaye mutum tsaya wannan hadisi kun gane a cikin littafi ɗaya ko bulugul maram ko waninsa za ka iya samun bambanci daga wannan nuska zuwa waccan nuska wajen jerin hadisai, ko a wata nuskar ka kari a wata an samu ragowa. Dalilin da yasa ake samun wannan canje-canjen, wato madaba'ar da suka buga littafin, wannan madaba'a kaza ce ta buga, waccan madaba'a kaza suka buga. To kuma su kansu ai madabawoyin sun samu littafin ne a yadda mai littafin ya rubuta shi, to galibi littattafai irin na malamai na da ba wai su ne suke zaunawa su rubuta ba, a'a zuwa suke su zauna yadda na zauna ɗin nan haka, sai su rinka yi wa ɗalibansu imla'i na dukkan littattafan ɗalibai na rubutawa. To kaga wajen wannan imla'i za ka samu wane ya zo da wuri da shi aka fara, wane sai da aka hadisai biyu sannan ya zo, wane wani hadisi ya kuka ce masa, wane ana cikin imla'i ana ba da shifta shi ko ingidi ya ɗauke shi, da haka aka yi wani hadisi bai ji ba, san da aka jima ya farka ya ɗora daga inda ya farka. Ina fata an fahimta. To dole ka ga wanda ko ya haddace ya kiyaye sosai da sosai, wato yana nan yadda yake, wanda kuma aka samu ko bai ji sosai ba, ko ya yi nesa, ko gingidi, ko makara, ko ya tashi zai jaddada alwala ya dawo, wani abu ya wuce shi daidai inda ya samu nan zai rubuta. To ga ka'ida, bayan malami ya gama rubuta littafinsa, dole akwai ɗalibansa na kurkusa wanda suka fi kowa nakin zama da shi yau da gobe. To irin wannan sai su zo su yi tashihi, me tashihi, sai aka rubuta Allahu da littafi kaza, alhamdulillah ka rubuta, ka yi mana shifta don mun rubuce. To amma wajen rubutu a iya samun mai kuskure ya faɗa abinda ba shi ka faɗa ba, ko mu kara ko mu rage, za mu zo mu yi tashihi, shi ne a samu ina karantawa malam ɗin ya naji kuma, daga nan har a sauke littafin gaba ɗaya. Duk inda ne kuskure sai malam ya ce a wuri kaza ba hadisi na bane, a wuri kaza kai ne kai kuskure, a wuri kaza daidai ne, wuri kaza ba daidai bane, har a je ƙarshe. To za ka samu wani ɗalibin ya ci nasara ya je ya gyara wannan abin da ya rubuta a gaban malaminsa, wani kuma bai gyara ba, ko ba haka ba. To da littattafai suka tashi a da can shekara 400, 500 da suka wuce, ai babu madaba irin wannan. To akwai mutanen da ake ɗaukar su wanda ake kiransu alwarraku, na su marubuta ne kawai, ai an zo da littafin Bulughul Maram na babban malamin nan daga Misra, an kawo shi nan Kano ko an kawo shi Bauchi, to ya za a yi, ina marubuta, sai marubuta su sai ya kufa wancan. To kaga tun da rubutun ne za a iya samun damadi, za a iya samun kuskure ko tsallake ko menene. To irin waɗannan rubuce-rubucen na gada da haka littafi ke yaduwa, kuma da haka ne ake tara littafi a labrari ɗin da Musulunci, tun Baitul Hikima da aka fara lokacin Bani Abbas, haka suke tara littattafai, haka suke tara littattafai, har yanzu a lokacin da cigaban zamani ya zo ya samu waɗannan littattafan a haka. Sai ka samu littafi ɗaya idan aka ɗora ɗaya takarda ɗaya, wani a jikin fata ake rubuta, wani manya-manyan takardu, wani ma a jikin dutse. Sai ga littafin nan kamar Bulughul Maram ɗin nan, ai ma rubuta shi da fata ɗaya kan ɗaya kan ɗaya, daga nan ka sai ya taɓo silin ɗin nan shi kaɗai. To kaga ya za a yi mutum ya iya mallakarsa. To da cigaba ya zo na rubuce-rubuce na zamani, kaga akwai buƙatar waɗannan ababen da ke jikin littafi da ke jikin fatun nan a rubuce su, a zo a yi amfani da keken rubutu, tun ma da keken rubutu kafin a cigaba zuwa na kwamfuta na yanzu, dan a zo a fitar da littafin ya fito. To irin wannan aikin, kowace madaba'a tana son bamban da 'yar uwarta, kila wannan madaba'ar tana dogaro ga malamai, sai ta biya wani malami na hadisi ta ce mu littafin Bulughul Maram muke son mu buga don mu yi kasuwanci, amma muna son a yi mana duk a gyara dukkan gyare-gyaren da ke ciki, tunda zai kawo hadisi ya ce Bukhari a duba Bukhari a ga haka ne, zai kawo hadisi ya ce Muslim a duba a ga haka ne, a bididdigi duk a gyara komai, malami ya biya ƙarƙare sai ya ba su, su sai su biya shi. Wani lokaci shi zai mallaki kofi rice ɗin shi malamin, ya ce ni ne wa littafin yi da ma ku bugawa ne na ku, saboda kofi rice na wani, sai dai ku buga adadi kaza, in kun buga adadi kaza to ku sayar da kofi kaza na ku ne kofi kaza na wani, wani kuma ya sayar musu da kofi rice. To a irin wannan sai ka samu akwai malamai wanda suke bin diddigin littafin su gyara su fito da shi yadda yake, akwai kuma 'yan bana na iya, 'yan akaran bana wanda su ba karatu suka yi ba, 'yan neman kuɗi da su ma cikin Larabawa, sai mutum ya samu tun da dajin Larabci ya ɗan gyara sama-sama gwaggwajiba ya bayar, ya samu wata madaba'a maha'inciya wadda ba ta damu da buga littafi ya tsaye dace ba, to sai ka rika samun waɗannan bambance-bambancen da kuke gani. Ina fata an fahimta. To shi yasa wani lokacin ka ga wani hadisin an jinkirta shi a nan, wani kuma hadisin yanzu wannan hadisin da kuke so mu karanta yanzu yana nan gaba zai kawo shi. To wata madabar sai ga ta jinkir da wannan ta kawo wannan, wani kuma ta fara kawo wannan sannan ta kawo wannan, saboda haka littafin da ke hannuna don abinda ya zo sai mu tafi a kansa, sai mu ga yan akwai ƙarin hadisin da bamu sai mu karba a cikin littafin, wani kuma sai mu bi shi kenan. Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma an karbo hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah su kare da gare su shi da mahaifinsa. Kala Abdullahi dan Umar yace samitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, yaqulu yana cewa idza tabaya'tum bil 'ina wa akhantum aznab al bakari wa raditum biz zar'a wa taraktum al jihad sallat Allah alaykum dhullan la yanzi'uhu shay'un hatta tarji'u ila dinikum. Abdullah dan Umar yace naji manzon Allah ce idza tabaya'tum bil 'ina, idan ku kai cinikayya ta 'ina, abinda ake nufi da 'ina wani nau'i ne na kasuwanci da ya kunshi riba. A cikin karatun baya-baya da ya wuce ba da nisa ba mun buga misali a kansa, amma bari mu ƙara faɗa don ku ji. Ina asalin ni ne na zo ina neman ka ka bani rancen naira 1,000, sai ka ce a ni ba zan baka rance ba, amma ga wannan littafin, ga wannan atamfar, kudinta naira 1,000 na baka rancen ta kan cewa za ka bani ƙarshen wata. Ni mene ne nake buƙata? Ba kuɗi ba. Sai aka hana ran kusan kudi, aka bani rancen me a tamfa duka da cewa zan biya ka san wata, sai na karba a tamfa, bayan na karba a tamfa kaga ta zama bashi a kai na zan biya nan gaba. Sai ce to wannan a tamfar tun da yanzu ta zama taka a matsayin bashi, sayar min ita mana naira 800, tun da ni kudi nake so a lokacin nan. Sai na ce me na yarda in go a tamfa ba ni 800, yanzu dai yana bi na nawa? Naira 1,000 nan gaba, bayan duka bai bani 800, to wannan shine aina ina ya zama riba kenan. Ina fata an fahimta, domin aslan abinda yake so ya baka 800 ka bashi 1,000, amma sai aka yi dabara aka sanya a tamfa ta tsakiya ta zama wani hoto kawai. To wannan nau'i ne na kasuwanci da mutane suke yi da dan dabaran cin riba, wai sai su ga cewa idan a makon mutum ya ce ga naira 800 ka biya ni 1,000, ya san in yi haka riba ta fito karara, sai ya yi dabara, ni ba zan baka naira 1,000 rance ba, amma dai ga atamfa zan baka kudin ta naira 1,000. Bayan ka yadda yana kunka naira 1,000, sai ce to kawo atamfar mana in saya, tunda kai kudi kake bukata yanzu in saya naira 800 ko 700 ko wani abu makamancin haka. Duk dai abin da aka saya in dai kasa da yadda abin yake ne, to ya zama riba. To manzo Allah ke cewa idza tabaya'tum bil ina, kaga nan gurin kawo nau'i ne, amma ba shi yake nufi ba. Wannan nau'i daga cikin nau'ikan riba, ko shi ko wanansa, dukkan kowace irin cinikayya kuka yi ta riba. Don haka ka iya fassara idza tabaya'tum bil ina, idan kuka rinka cinikayya ta riba, kuka rinka mu'amala ta riba kowace iri, wa akhadhtum aznabal bakari, kuma kuka rike jelar shanu, wa raditum biz zar', kuka yarda da shuke-shukenku da gonakinku da lambunanku, wa taraktumul jihada, kuka kyale jihadi ba ku yi, idan har kuka waɗannan al'amura sallallahu alaikum zullan, Allah zai tsora muku wani kaskanci da wulakanci, la yanzihu ba abinda zai ɗauke muku shi, hatta tarji'u ila dinikum, har sai kun dawo zuwa ga addininku. Ina fata an fahimta. Wato kaskancin da al'ummar musulmi suke ciki yau, ko a Najeriya ko a wani wuri, yana daga cikin abin da ya sabotar mana shi ɗaya daga cikin al'amuran nan. Imma dai mu'amala ta riba, wanda gashi nan gurin duk ana ta yin ta kuwa, tunda ba dai wani ɗan kasuwa ko ma'aikacin gwamnati ko wani wane ne wanda baya da mu'amala da banki a yau, kaga wato gaba ɗaya mu'amala ta riba ta riga ta tabbata cikin mu. Wa akhadhtum aznabal bakari, abinda ake nufi da al'akhdhu bi aznabil bakari, rike jelar dabbobi, da kuma raditum bi zarku, ka yadda da shuka, ma'ana karkata zuwa ga duniya ku manta da lahira gaba ɗaya. Domin idan kuka bayar da muhimmanci ga kiwo da kuma noma kenan, kuka manta da me? Kuka manta da jihadi don ɗaukar kalmar Allah. To wannan kiwo da noma, manzon Allah ya ambace su ne a matsayin samfuri, samfuri na harkokinmu na neman duniya da ke shigaltar da mu, amma ba wai don su kaɗai ba ne ba, ko da me muka shigalta, sawa'un mun shigalta da noma, mun shigalta da kiwo, mun shigalta da kasuwanci, mun shigalta da siyasa, mun shigalta da boko, muka kira ya addini, to wannan kaskancin sai ya hau kanmu, ko mene ne muka shigalta da shi. Yanzu abin mamaki ku, duk kowa ya shigalta da wannan, mai shanu za ka je ka samu makiyayi da sassafe ya kore shanu ya tafi, ko ba zai dawo ba sai da almuru. Idan ka kalli kafarsa kai ka san a wannan yinin dai bata ga ruwa ba na alwala balanta na maganin sallar ta su, haka zai yi jiddin wani hairan a rayuwarsa gaba ɗaya, kullum ya fita da sassafe kuma har yamma, rayuwarsa rayuwar dabbobin, in ma abinci ya kare a nan ya yadda ya hijira daga nan zuwa Manbila, don saboda ya samu madabba abin da zai ci. amma bai damu da sallah ba, bai damu da azumi, bai damu da ibada ba. Haka manomi duk inda aka ce kaka yayi yana kokarin ya zai kuma yi noman rani, in wannan ya wuce ya zai noman damina, duk inda yake neman taki wannan shine abin da ya shigaltar da shi. Haka dan siyasa wannan shi ya shigaltar da shi, haka dan boko, haka menene, kadan ne daga cikin mutanen da za su garwaye duniyar su da lahirar su. Wasu dan sulka din ba kadan ne, to ballantana abin da ake so ba wai ka sulka su zanto kunnan doki ba. Allah ya ce walal akhiratu khairul laka min al-ula, lalle gidan karshe shi yafi maka alheri sama da gidan farko. Menene gidan karshe? Lahira. Gidan farko kuma shi ne duniya. To so ake ka fifita lahiran ka akan me? Bisa ga duniyar ka. Amma za ka je kowane ƙauye ka shiga rukukin daji inda mota ba ta zuwa, sai ka je ka ga hoton wata jam'iyya ta siyasa ko wani bajo na jam'iyya ta siyasa. Waye kai shi? Imma Mahmud, imma Ibrahim, imma Isma'il, imma Ishaqa. Amma ba su yi tafiya rabin wannan ba don isar da kalmar shahada ga wanda bai shiga musulunci ba. Idan aka ce to ai yanzu kakar siyasa ta danno kai, yanzu abin da ake bukata yaya za mu mutar da kudin yakin neman zabe, sai ga mutum ya bada miliyoyi, wani ya bada mota. Amma idan aka ce ga masu zuwa wa'azi domin musuluntar da mutanen da suke cikin daji ba su musulunta ba, suna magwazanci ko suna kiristanci, wa zai taimaka da mota jeep wanda za a rinka shiga rayayi da ita, wanda za a rinka shiga yashi da ita, diesel? Wane ne zai taimaka da Range Rover ko ya taimaka da Land Rover ko ya taimaka da kowace irin mota ta shiga yashi? Ba wanda zai yi wannan kasuwancin kuma. Amma idan yakin neman zabe yake bukata, sai mutum ya bayar da kaza, ya bayar da kaza, ya bayar da nisan aban, ya bayar da kowace irin mota, saboda yakin neman zabe yake wannan. Wannan yakin neman zabe ne, a wurinsa ya fi addini muhimmanci. To duk lokacin da mutane muka karkata zuwa ga wannan kuma, sai kaskanci ya hau kanmu. Kaskanci sai ya hau kanmu. Kaga mutanen da ba su isa mutane ba sun mayar da mu ne kamar bayansu ko yaransu, muna jin tsoronsu. Kada musulmi zai wani ba cikin garin Bauchi wai yana da cewa wai Kirista za su yadda ko ba za su yadda ba. Yo kashi nawa ne a Bauchi sai su Kirista? Ka ba su ma yawa ka ce sun kai kashi biyar. Misali, yaya kashi biyar cikin ɗari zai da kashi 95? To balantana ba za su kai kashi biyar ba. Amma saboda wannan kaskancin, saboda duniya muka sa a gaba. Ina tsofaffin 'yan boko, ina tsofaffin 'yan kasuwa, ina tsofaffin soja, ina suwa ne ne duk masu faɗa aji, duk wannan masu faɗa ajin ba za a gansu kan harka addini ba, sai 'yan kaɗan daga ciki. Amma idan harka duniya ce, kowa yana kafin gaba, saboda duniya ce ita. Amma harka addini kowa ba ruwa ita, shi yasa sai mu shiga cikin kaskanci. Wai za mu yi abu abuwa cewa muna tunanin wata harkar mara hukuma guda ɗaya inda kansa suke sun yadda ko ba su yadda ba. Har abin haushi wai ka duba ka ga wai da telegram support yake na hukumar alhazai na musulmai, kuma haka kuma akwai na arna kuma yau yau shi suka kai wannan yawa, kuma haka za a yi budget a ware musu kuɗi kamar haka komai da komai. Wannan wani irin kaskanci ne? Kaga yan boko ba sa tunanin addini ne, wallahi da muna da zaratan yan boko da suke da tunanin addini, wannan kaskanci ba za mu samu kanmu a ciki ba. Yan kasuwa sarakunan mu na gargajiya da su da tunanin addini, za a tsayawa addini kai da fata, ya zama wannan kaskancin ya sayu haka. Amma haka manzon Allah ya faɗa, idza tabaya'tum bil'ina, inda kuka rinka tunkayya ta riba, wa akaltum aznabal bakari wa raditum bizar, kuka rike jelar dabbobi, kuka yadda da shukar ku wato lambunan ku, wa taraktumul jihad, kuka kyale jihadi, ba mai tunanin jihadi fi sabilillah, la bil mali wa la bil nafsi wa la hatta bil lisan, ko jihadin harshe wanda shi fi komai arha, sai ƴan kaɗan suke yi, ballantana jihadin dukiya, ballantana jihadi wato na gangan jiki. Wa taraktumul jihad, in dai kuka kyale wannan sallallahu alaikum dhullan, sai Allah ya ɗora muku wani kaskanci, la yanzihu shay'un, ba abinda zai ɗauke wannan kaskancin hatta tarji'u ila dinikum, har sai kun komo zuwa ga addininku. Yanzu kam alhamdulillah akan samu bishara ɗai-ɗai, sai dai har yanzu adadin ya yi kaɗan na waɗanda suke komowa ɗin. Amma alhamdulillah akan samu bishara ɗai-ɗai na mutane da ke ƙoƙarin dawowa zuwa ga addini, musamman cikin matasa. Wannan hadisi rawahu Abu Dawud min riwayati Nafi'in anhu, Abu Dawud ya rawaito daga riwayar Nafi' anhu daga Abdullah ibn Umar kenan, anhu da miri na koma zuwa ga Abdullah ibn Umar. Wa fi isnadihi maqalun, Ibn Hajar ya ce a cikin sanadin akwai ta cewa wa li Ahmad nahwuhu, Imam Ahmad ya rawaito kwatankwacin sa, min riwayati Ata, daga riwayatu Ata, shine Ata'ul Qurasani. ورجاله ثقات ماذا جنس امنتتوني وصححه ابن القطان ابن القطان يا انجنتاشي حديثي ني دي صحيح شي ولا حديث duk abin da za a ce dai a cikin sa karshe dai hadisi ne sahihi. Alaikum assalam. Kamar ya ce karbuwa tamfasa karere su ta
zirgin yan kasuwa saboda sun shiga matsala.
Eh.
Zirgin su ya ba shi na tamfa.
Eh.
Don su sai su samu kudin su zai su jawo su buƙaci.
Eh. Idan suka
tsayarwa da wannan ne shagon.
Shi kenan bai shiga cikin abin da muke magana ba. Idan ka je wurin wani ɗan kasuwa ka karɓi bashin a tamfa sai ka je ka sayar da ita a wani kai dama kuɗin kawai kake so. Ka je ka sayar da ita ga wani ba ga shi wannan wanda ka karɓa ba. Bai shiga cikin wannan abin da aka hana ba. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. عن كربو حديث لقوضاء أبي أمامة الباهلي ألا شكار الدقريش دق منزل صلى الله عليه وآله وسلم ياتي من شفع لأخيه شفاعة وان دي وان وانس وان شيتون مسمى fahada lahu, bayan ka gabatar masa da wannan ceto shi kuma sai ya baka wata kyauta, fa qabilaha, wanda aka ba kyautan sai ya karba, fa kada ata baban aziman min abwabir riba, to ya jewa babi mai girma cikin babukan riba. Mutum ne ya buƙaci cetonka, wato sai ka ki masa ko kuma ka yi masa sai ya baka kyauta kuma sai ka karba, to wannan abin da ka karba ɗaya ne daga cikin babukan riba, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu daukar ruwa ya ci mutum, ka gan shi ya rasa yadda zai yi, kai kuma ka iya ruwa ko kana da jirgin ruwa ko kwale-kwale, sai ka fada cikin ruwan nan sai ka ɗauko shi, da ka ɗauko shi ka ajiye shi gaba, ya ji daɗi sai ya ɗauki kuɗi ya baka, ya zama riba. An fahimta ko? Ko ya kasance gini ya rufto, ya rasa yadda zai ya fita, ka samu inda ka huda wuri har ka fito da shi, ya ɗauki wani abu ya baka. Duk wannan ya zama riba kenan, ka jewa babi mai girma daga cikin babuka riba, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dukkan ceto da za ka yi wa mutum matukar abu ne da za ka tsamar da shi daga cikin mutuwa ko daga cikin wahala mai tsanani, ta yadda banda kai a lokacin ba wanda zai iya wannan. Allah ya ɗora kuɓutarsa a hannunka, Allah ne mai kuɓutarwa, amma kai kai ne sababi. Bayan ka zama sababin, a maimakon abin ya zama don Allah sai ya baka abu ka karɓa, to ka je wa babi mai girma daga cikin babukan riba, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wa alaikum salam. Kamar ya tuntuwar kuɗi. Eh. Wannan ba zai shiga ciki ba. Mutum ne yake neman ya jefar da kuɗi ka ɗauko ka bashi. Bayan ka ba shi zai baka kyauta daga ciki, ba zai shiga ciki ba. Domin wannan ba zai karɓi sunan shafa'a ba ko? Na, ina jinka.
Bayan sun sake shi ka kira su mai haɗa su ka bincike hakika na abin da ga cutar da su neman kuɗi suke a wajen za su cuce shi, sai su ya gane shi an kwace shi ne daga wani hanyar da zalunci. Bayan wani lokaci wata ko wata ne sai ya kama ka alheri ya bincike gidanka ba kai ka nuna musu gidanka ba, sai ya ɗan ɗauka mai da ɗorin goma a cikin ɗarin jaka ba tare da ya nuna mamaye a ce ba kai tsalabi
wane
ne wani lokaci
ka ba da kai mu ka ba sai
ɗauka
su ne ba yana ciki domin da baka gida nawa yake tare bai ba kowa ba sai da ya zo wajen ka, inda ya yi da idan Allah da zai ba kowa ya yi gaba da shi, don wannan ce ta haɗa, don haka yana ciki wannan yana ciki. An fahimta ku? Ha, ko misali mutum ne yake neman admission a university, kai kana da shiga kila kai ne rajistara ko kana da shiga wajen rajistara ko kana da shiga wajen abin da za a ɗauke shi, sai ka ce ba za ka yadda ka samar masa ba har sai ya baka wani abu, ko ka samar masa admission kuma ya baka kuɗi ka karɓa, shi ma ya shiga ciki. Mutum ne yake neman aiki a wata ma'aikata, kai ka riga ka san mutane a wajen, ka je ka shiga ka fita ka tallafa masa har ya samu aiki ya baka kuɗi ka karɓa, duk ya shiga ciki. Ina fata an fahimta. Wannan fa idan ma ya zanto ya cancanci aikin kenan, to ina ga mutum yana neman aiki bai cancanta ba, amma tunda ya baka wani abu ko kai alƙawli zaka ba kaje ka shiga ka fitar gabatar ka me yi har aka dauke shi to wannan haƙinci ka sai cike na farko dai ka haƙinci shi tunda bai iya aikin nan bai tantance ba inda za a bi gaskiya ba za a dauke shi ba aikin da yake yanzu haramun yake ci shi kansa tunda bai iya ka cuci jama'a da ake wa aiki ka cuci wannan cibiyar ta gwamnati ce ko mai zaman kanta ce sannan kuma gashi biyan ka yi ka samu masa aiki a taita baban aziman min abwabir riba duk wannan yana daga cikin abin da sai mun karkade shi cikin society din mu in muna son zaman lafiya tsakanin mu da Allah mu ne musulmi tun dare bai wani ba tsakanin mu da ubangiji wadannan ababai duk dole sai an tuba kar ka ji wani nauyi cewa ka dade kana yi tunaci ba wai ka dade kana yi ba idan ka mutu haka meye matsayin ka duk abin da kake jin tsoro zai kubuce maka shine gida wani na gida mota su wani na shiga mota zirga zirga je ka Abuja je ka ina wuki yan nan ne je ka London je ka ina ne shine wannan kake kallo da wanda yayi wannan da wanda bai yi ba ranan mutuwa duk daya suke kai da kai ka manta kai shi da bai ba kuma bai ma sani ba dama yanzu abin da ya rage shine a duniya kuke da daya amma sakamakon nan Najeriya kai kuma da kai zalunci kenan abin mamaki wai mutane suna da dabarar da za su yi yadda za su yi su samu kuɗi ko ta hanyar zalunci amma ba wanda yake tunanin to kwanakin da zan ci kuɗin fa yaya take na wanda suka sata ba su ci ba an gama sata kakaf abin da ya rage a ci shikenan sai mala'ikan mutuwa ya zo hadimul lazzati kenan ma baina gamzati aynin wantibahatiha yughayyiru Allahu min halin ila hali kafin kiftawa da bismillah ubangiji ya warga zalissafin ya zanto wani zantan ake daban ba wannan ba mutum ya gama tara dukiya abin da yake cira yace nawa ne cikin manyan sojoji da suka saka suka tara wani jira yake bayan ya riga ya sauka shikenan yaje kuma anan da shi ne ciro ma a garin su ko anan da shi ne ba shine da abin da mutane suke yi ba ba mutum yayi tsiya kuma sai yaje kuma sai anan da shi wata salatar gargajiya sai kuma ya bashi wani mukami ya rinka wani rawani na munafunci kuma duk ya riga ya sace kudin talakawa primary ta lalace secondary ta lalace to shikenan sai kaga cewa mutum ya mutu manyan sojoji da suke ta mutuwa nan kasar nawa ne akwai wanda sun mutu kwanan nan wai ake wai so mun tabi na rabon gado cikin ƴaƴansa aka rinka raba naira miliyan goma wai so mun tabi ne kafin a gama lissafin dukiyarsa ya gama tara dukiyar ya gina gida kamar na miliyan 100 ko na miliyan 150 kuma Allah ya karbe rayuwarsa daidaitan ya yi bayanin yaya aka yi ya samu wannan dukiyar ta wani hanya ya biya samu bai yi aikin komai ba ya tafilta da duniya zai je bayani gobe kiyama yaya aka yi samu wannan dukiyar to wannan kalma tana da jin ciwo a faɗa amma kuma dole ne wanda yake faɗa maka mai kauna ka kenan kar ka damu in ka ji mai faɗa maka wannan ka je kai kuka tsakaninka da ubangijin kai ka san saba masa kai inda gaskiya gare ka yanzu duk wanda bai ci kuɗin kowa ba wannan hadisin ba ruwan shi daɗi yake ji ana faɗa amma duk wanda ya ci ko yaya yanzu yana nan yana jin jiki kawai shi kaɗai ya sani ba haka bane ba to shi kenan sai mutum kowa sai ya kokarin tuba tsakanin shi da ubangijinsa an gane ko to don haka malamai suke karkasa irin wannan ceto na farko suka ce mutum ka ceci mutum wajen tsamar da shi daga cikin wani zalunci kamar yadda ka buga mana wannan misali mutum ne za a zalunce shi ka je ka cece shi ƙananan ma'aikata za su cuce shi ka daka musu tsawa ka cece shi daga wannan matsayi sai ya ji daɗi sai ya baka kyauta ka karba ka shiga ciki mutum ne wanda yake nema a dauke shi wani aiki ko a dauke shi makaranta bai tantance wannan aikin ba sai ka je ka daure masa gindi har aka dauke shi kuma ya baka abu ka karba to shi ma kuma ka shiga ciki to amma akwai wani abin da yayi kama da wannan sai dai baya shiga ciki shine kai ne ka baiwa mutum taimako cikin abin da yake mubah ne ba wajibi bane ba domin tsamar da shi daga halaka wajibi ne ka tsamar da shi kaga ruwa zai ci shi wajibi ne ka tsamar da shi ko ba haka ba ka godin su za su zalunce shi wajibi ne ka hana su in dai kana da bakin hanawa ka hana duk wannan wajibai ne to amma akwai abin da yake na halal sai kai masa wani agadi na halal sai ya ji daɗi an gane ko abin da ba wajibi ne kai ba za ka iya kin yi to da ya ji daɗi kuma shi kuma daga baya sai baka kyauta to waɗansu malaman suka ce irin wannan ma ya shiga cikin hadisi waɗansu kuma suka ce bai shiga ba da akwai hadisi na manzon Allah da yake cewa man sana'a ilaikum ma'rufan فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه wanda ya baku alkhairi kuma ku mayar masa da alkhairi kuma dabbacin sa. Idan ku baku da abin da zaku bashi na alkhairi ku masa addu'a ta gari gurgurdan yadda zaku ga cewa kuma kun kyautata masa. To ballantana kuma wanda zaka je ka ceto ni ya saba ma Allah, saban Allah ya za a yi masa haddi daga cikin haddin Allah, sai ka je ka ceto shi ka ce a fasa, ai wannan ya fi komai tsanani. An gane ku? حديثي نقرا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الراشي والمرتشي. انكر حديثي دغ عبد الله بن عمرو بن العاص يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا لعنتي الراشي مي باد رشوا والمرتشي ده مي كربر رشوا دك مي بايد رشوا ده مي كربا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا لعنتي سو غبا ديا. To menene abin da ake kira ar-rishwa? Ita ar-rishwa a larabce ko a shari'ance shine bayar da wani bangare na dukiya ga wani mai mulki dan a baka haƙƙin da ba naka ba, ko dan a kyale ka bayan ka karye doka. Wannan shine ake kira mai rashawa kenan. To dukkan wanda ya bayar da wannan, to ya bayar, ya zama Allah ance shi, haka wanda ya karba kuma Allah ance shi. Da mai bayarwa da mai karba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan su ya la'ance su. Wato wannan ke nuna ashe cin hanci yana daga cikin manyan laifuka. Yo ashe kafin wani mutum yayi shelar yaki da cin hanci a duniya, wani ne ya fara? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shari'a musulunci ce ta fara, duk wanda ya faɗa aroye daga wajenta ko baya aiwatarwa sai dai a busa kawai a faɗa haka. Amma manzon Allah la'anta ya na dukkan mutumin da ya karbi cin hanci. Idan ka cancanci abu za a baka, to shikenan cancanta doka ta ce a baka, sai aka hana ka kai kuma kana so sai ka bayar da wani abu dan saboda samun wannan abin, to wannan baya shiga ciki. Shi kai ba alance ka ba, amma shi wanda ya karba an tsine masa. Idan kai ne ka zo kai wani aiki, kudin ka gwamnati za ta baka, karamar hukuma ko gwamnatin jiha ko federal government, wanda zai sa hannu kudinka su fito sai ya kiyarda, sai kun yi kashi maraba kai da shi, kaga anan haƙƙinka ne. In ma dai ka ki bayarwa ya salwanta duka, in ma ka bayar da wani abu kayan hasara wani abu wani abun ka samu, kilar ta sa sai ka bayar. Hadisi bai hau kanka ba, la'anta ba za ta hau kanka ba. Amma shi da ya karba an tsine masa albarka, manzo Allah ya tsine masa. Ka ku san cewa manzo Allah ya tsine maka, lallai Allah zai karba. To kaga anan wurin dukkan waɗanda suke zama, wato su karbi haƙƙin mutane su rike tan
ya kaga babu kuma na da rashin adalci kuma zalunci kenan. Na faɗa ma bai shiga wannan hadisin ba, wannan bai shiga cikin wannan babin ba, amma wanda ya je tura shi bayan lokacin tura shi bai ba kawai dan shi babansa ne ko wani naki ne, shi ma tabbatar ya aikata harama. A dokar musulunci komai ana yin shi ne bisa ga adalci. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المزابنة. أنكروا حديثي دقى عبد الله دا عمر يتي من ذا الله يهني دنجن دا المزابنة. منين المزابنة؟ من يشي بايا أما قا قارن بياني أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا. يسير دا أمفانين غونس دكي تكين غونس إن كان نخلا إن دبينوني yana kan itacensa ya sayar da shi bitamrin da dabinon da ke kasa kailan aunan ne. Wato mutum ne ya zo kai ga dabino a sama yana son sabo, kai kuma kana son tsohon da ke wajensa, na shiga shi kilo biyar ne ko kilo goma, sai ya baka kan cewa ya karɓi na saman nan da baka riga ka tsinko shi ba. Wannan shi ne bai'ul muzabana, manzon Allah ya hana shi haramun ne. Saboda me? At-tamru bit-tamri mithlan bi mithlin yadan bi yadan. Yanzu baka da ikon cewa, baka da tabbas din cewa wannan abin ya zama mithlan bi mithlin. Kun gane wannan da kyau? Wa in kana karman, in ko ya kasance inabi ne, an yabi ahu bi zabibin kailan, inabi na kan itacensa a sayar da shi bi zabib da busasshen inabi kailan, wanda an riga an auna shi an san mudu uku ne ko hudu ko biyar, ka auna ka mudu uku ko hudu ko biyar in karba, zo ka tsinko na wani sama. Shi ma wannan tunkayyar a haka shi ma shi ne muzabana, wanda manzon Allah ya hana. Wa in kana zar'an, in ko ya zanto amfanin gona ne, an yabi ahu bi kayli ta'amin, yace zai sayar da shi da aunannan abinci, zo mu je ga gona ta nan gurin. Kaga kunya? Daya, biyu, uku, ta dawa
na sayar maka da ita da mudu biyar, kawo mudu biyar, kai je ka girbe wannan ya zama naka. Wannan ya zama mai bai'ul muzabana, manzon Allah ya hana haramun ne. Kun gane wannan da kyau? Naha an zalika kullihi, manzon Allah ya hana haka dukkansa gaba daya. Muttafaqun alaihi, wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi. Wa alaikum assalam. Yan sanda su tsare hanya cewa sai an ba su nawa, idan mutum bai bayar ba za a bari ya tafi, ko ya masa wulakanci a ce ya kunce kayansa, in ya bayar bai shiga la'anta ba, amma duk tsantsin da ya karba Allah ya ce shi. An bai tonin da kyau, duk dan sanda ko dan rodu safi da zai tare mutane, ka yi tsayiya daga Kano yace sai ka bincika alhaji me ya a cikin wannan kwalin, menene rasid din kaza, me ya rasid din kaza, haka kawai ba ka'idar aikinsa bane ba. Aikinsa bai ce ya tambaye ka rasid din kaya ba. A cikin kundin dan sanda babu wannan, amma yazo yana binka, dama ba rasidin shi ba ke nema ba, dan inda zaka bada rasidai 100 ba ruwansa da su, shi rasidin sa ba shi na 20 ita ce rasidi. To idan kai ka bayar dan saboda ya zama maka tilas, balance ka ba, amma shi da ya karba Allah an ce shi, dan ya zama rishuwa kenan, dan me zai tare ka?
Akwai wani abu da ke mala ne ka da ce za ku koma kayan ka ta tsago ta sauka da ke kasa, to kuma in kawai ka ka fara ba tare da sun bincika shi nan ba, kai ma kai da laifin na ka ce, to amma kuma dan ka a bincika maka ka zo ka fara kuma
me amfanin bincikawar? Yanzu misali inda za su bincika din har su kare duk, dole da sai ka bayar, dan in ba haka ba dole sai ya kama ka da laifi ne, to ya zaka yi da ranka? Ina fata mun fahimta. Wallahi duk wanda ya karɓi wannan Allah an ce shi da nassin hadisin manzon Allah, muna maimaita abinda manzon Allah ya faɗa ne, bai faɗi suna ba, kowaye ya karɓi haƙƙin wani ba tare da ya doka ta ce a bashi ba, dan in laifi kai ai kamata ya kai ka hukunta ka, kadara laifi kai kawunan mutane, mutum ya zo zai wuce da su ya bayar da kuɗi, ba la'anci ɗan sandan ba, Allah an ce shi balantana ko ba laifi kai ba, in laifi kai ai kamata ya kai ka doka ta kama ka, to amma ba za a yi maka wannan ba. Da ɗan sanda, da ɗan road safety, da BIO, da wane ne, kowa tare hanya yake, da soja, da mobile, kowa tare hanya yake, da wanda ya kamata ya tambaye ka takardun mota, da wanda ya kamata ya tambaye ka ba, kowa zai tambaye ka. Kuma in mota 100 za ta wuce, insha Allah 99 ba su da danja, ko ba haka ba? Ina ɗan road safety na BIO? Ai, kowa ya san daga 1970s kaɗai, 71, 72, 73, kai ka san in ba ka da danja daga nan zuwa Jos zai maka wahala, ko danja ko sigina. Ya aka ce hanyar nan da BIO, to kowa ya yanki daji ya tsaya kenan, ba wanda zai bi, ko motar ka tana haiki za a maka mata observer a ɗauke ta har sai ka gyara. Yanzu duk ina wannan yake, ya zama kawai labari, kuma a ɗauki mutum a bashi albashi duk a wannan, kuma ya zo karɓi wannan, wallahi manzon Allah ya la'ance shi.
Ana fawa yawa abinda ake mutane kuma wani abu ya kada ke sun kama kayan, amma da bai kama ya buga ya buga ya hana shi. Sai kasance su ce ya kawo gida dai da zai nemi kuɗi kuma ya koma su daidaita, ya koma suka daidaita, suka ke daidaita a dai suka shafi kuɗi ja gurinsa sai rana kaza, kullum sai sa mara sai rana kaza, har ya kasance suka sa kayan gaba ki ɗaya kuma suka sa ranar da zarfa ya gaja su kawo baka ya kuma yi rumon nan kuma duk da
ba yanzu sai an ce maka wannan haramun ne aka rubuta Allah, wannan kawai sai dai ka bamu labari dan mu ji takeici, amma har sai ai wannan ba sai an baka fatawa ba. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر. عن كربو حديثي دك سعد بن أبي وقاص يتي ناجما زن الله صلى الله عليه وسلم يسأل أنا مستنبيا عن اشتراء الرطب بالتمر دنگني دسيان الرطب دنين دبينو بالتمر دبوسشي. Ya halatta a yasin kanyar danye da busasshe, kar ku manta da cewa abinda ake nufi da danye a nan gurin shine ba wai danye wanda bai nuna ba, a ya nuna amma da damshi jikinsa bai riga ya bushe ba, kamar yana sama a jikin itacen, shine mai rutab, wanda ko an riga an tsinke shi kila har ya bushe ana aunawa da kwano ya zama mai, ya zama attamr kenan. To sai aka tambaye manzon Allah, ni ne nake son rutab, a wuri na tamr ne busasshen dabino, wurin wane kuma akwai rutab wanda yake gashi nan da damshi a jikinsa, ya halatta in zo in bayar da tamr din nan ya bani rutab, fakala sai manzon Allah yace ayam kusur rutabu idha yabisa, shin wannan rutab din idan ya bushi yana raguwa ko baya raguwa? Kalu na'am, sai suka ce eh, fa naha an zalika, sai manzon Allah yace to kar ku cin kai su da tamr, ko ba haka ba? Dan yanzu na iya baka tamr kilo daya, kai kuma ka bani rutab kilo daya, insha Allah inda zan zo in canye rufaf din nan har ya zo buke bayan kwana uku, idan zan zo na auna zai kai kilo? Bai zai kai kilo ba, dan ya rabu ke. To kaga ba a samu misaliya ba, tunda manzo Allah ko ya faɗa a baya, at-tamru bit-tamri mithlan bi-mithlin yadan bi-yadin, dan haka sai aka haramta wannan. Wannan hadisi rawahu al-khamsa, malaman hadisi biyar suka ruwaito, wa sahahahu ibn al-madini wa tirmidhi wa ibn hibban wal hakim, ibn al-madini da tirmidhi da kuma ibn hibban da hakim duk sun inganta shi. Wa an ibn umar radiyallahu anhuma, an karbo hadisi daga abdullah dan umar, Allah ya kare dagare su shi da mahaifinsa, yace naha anna nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il kali bil kali, yani ad-dayn bil dayn, manzon Allah ya hani dangane da sayar da baki da baki. Wannan hadisi rawahu ishaq wal bazzar bi isnad da'if, ishaq da bazzar suka rawaito da hadisi da'if, tun sai sayar da baki da baki, ina bin wani naira 1000 ni ne nake bin sa, to ni kuma zan yi tafiya, wani da malaman makaranta muka yi na zama makaranta zan tafi garin mu, shi kuma wani ba da abin da zai bani, sai ka zo sai yanzu in ce to wani ina bin mana baki, zan sayar maka da wannan baki ba naira 1000 kai zan to kai ne kake bin sa. Ya halatta ko bai halatta ba? Suka ce wannan hadisi ya hana, amma kuma ta ji hadisi ne kuma da'ifi. To yanzu cinikayyar baki da baki ya halatta kenan ko bai halatta ba? Ba wani kari, ai na faɗa maka malam Zakariya nake bi naira 1000, amma ni zan yi tafiya kuma in daga ban dawo ba, kila ma ba za mu sake haɗuwa ba, kai kuma kuna nan gari da ku, to yaya za a yi kenan? Ni shi ba shi da abin da zai biya ni, amma ni na kar maka da wannan bakin ba ni kuɗin yanzu. Ya halatta ko bai halatta? Eh? Ya halatta. Saboda me?
Saboda akwai misali, akwai jirin abin, biyu kuma akwai gar. Bai
wani tabbacin cewa Zakariya zai bashi ko bai bashi. Zarar zai kan babu tun daga Zakariya in su daya. Sai dai da sai a ɗan da kake faɗa. Malamai dai sun yi saɓani, waɗansu sun ce ya halatta babu wani riba a ciki tun da ba ƙari a kai ba. An fahimta ko? Galibin malamai sun tafi nisa ga halaccinsa. To sai mu dakata a nan gurin don na ja ce yau bayan an tashi akwai karatu ko? Ko ba haka bane ba? Akwai hadisi da? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sai a kira sallahu.
Bayan cewa
mutum ne ya maka hanyar samun aiki, sai ka samu, amma shi bai nuna cewa dole ne kai masa wani abu ba. Kai kuma daga baya sai ka ga cewa kana jin tsoron sharrin, sanan gaba zai iya toshe maka wata hanyar in har ba kai masa ɗin ba, sai ka bashi don guje ma sharrinsa. Lallai duk wanda aka bai wani abu don jin tsoron sharrinsa, to ya shiga cikin ƙarƙashin hadisi. Shi wanda ya bayar don kuɗi cewa wannan sharrin bai shiga cikin hadisin ba, wannan na cikin bayanin da shi Abdullahi Battam ya cikin Tawdihul Ahkam. Wannan yake cewa mutum ne aka bar masa jiran shago, kuma sai ya kasance zai iya daukan wani abu a ciki ko ya ci ko ya kyauta da shi, me ya matsayin wannan? In dai ba a ba ka wannan a cikin ka'idar jira ba, to ya zama haramun kenan. Amma in an baka cikin ka'idar jira, dole Ubangiji dama ai ba zai bude ma kofa haka ya ce don abin da ka dama kai ba, zai ce ya baka jiran shago, amma dai kullum yini ga abin da za a baka, in ba dai a wata ga abin da za a baka, in ma a mako ga abin da za a baka, kuma ya halatta ka ɗauki kaza wajen cin abinci kar ya wuce naira kaza, ko 150 ko 200 ko wani yini, misali ko wani abu makamancin haka. Idan kuma abu na ci ne ka ci kuma babu laifi, idan ya baka wannan ka'idar shi kenan. Amma idan bai baka wannan ka'idar ba, sai ka ɗauka ko ka biya wani kyauta, to ya zama haramun abin da ka ɗauka kenan. Mutum ne ya kai ajiya banki, sai suka ɗora masa riba, ya zai daita? Wannan mun sha faɗa cewa malamai sun ce mutum ya karba
yi amfani da ita wajen wani aiki da zai taimaka ma jama'a, kamar cike hanyar ruwa ko gyara hanyar ruwa ko ɗebe shara ko dai wani abin da zai zanto taimako ne ga dukkan jama'a ba ga ɗaya daga cikin mutane ba. Wannan dai kusan su ne tambayoyin da suke da alaka da wannan. Akwai wani abu guda ɗaya da nake so in yi magana a kansa dangane da abubuwan da suka faru a kwanakin baya na matsalar wani ɗan majalisa da yayi waɗansu maganganu a jarida da irin maganganun da aka yi a nan gurin da kuma irin yadda shi kuma ya kare kansa cewa bai yi ba da sauransu. To yanzu kuma waɗansu maganganu suke yawo har suka kawo ga kunne na shi ko wani daga cikin muƙarrabansa, shi wannan ɗan majalisa, suke magana cewa kamar mu da muka yi magana akan waɗannan maganganu da jaridar Today ta Abuja ta magana game da shi, wato mun yi ne dan ansa bukatun waɗansu 'yan siyasa ko mu sojojin hayar waɗansu 'yan siyasa ne suka biya mu don mu ɓata shi, kamar yadda aka ce ya faɗa ko ko muƙarrabansa sun faɗa. To sai nike mamaki kwarai da gaske game da wannan, kuma wai abin da aka yi ɗin an yi ne haka kawai ba yadda madogara ko tushe. Abin mamaki shi ne jaridar dai ta buga wannan, kuma har yanzu wannan kofi na jarida yana hannun mutane. Jaridar da ta buga wannan daga baya ta zo ta ce ya ce bai buga ba, amma ba ta ce ba ƙarya ce masa, har yanzu jaridar ta wannan. Kuma shi bai kai jaridar kotu ba, jaridar ta ce ya ce bai faɗa ba, dama kuma ita ce ta ce ya faɗa, yanzu kuma ya zo ya ce bai faɗa ba. Kaga idan mutum mai hankali ne ya karanta wannan jaridar mai zai fahimta, dan Allah a matsayinmu na masu hankali. Domin abinda muka so mu gani a cikin jaridar tana neman hanzari cewa lalle ta yi mata ƙarya, abinda bai faɗa ba ta ce ya faɗa. Kaga nan jarida take magana da harshenta cewa ta ci mutuncinsa, bata kyautata masa ba, tana neman ya yafe mata. To amma babu ɗaya daga cikin wannan. Har yanzu duk wannan magana sai dai a ce abokanan hamayya ne na siyasa suka faɗa, amma ba a ce jaridar ƙarya ta yi ba. Sai da ce dama an san jaridan kasan nan suna kaza suna kaza suna kaza suna kaza, mun yadda, amma a je a same ka mana a ce me yasa kike mun kaza. Kaga duk wannan ba a yi ba. Amma duk da haka lokacin da wannan bayanai suka zo, da bayanan da ya yi gidan Radio Kaduna, da wanda ya yi a Radio Bauchi, da wanda ya yi a BBC, da wanda ya yi a ina ne, muka zo nan gurin muka ce dama abin da muke fata ya zanto ƙarya aka yi masa, ba haka muka faɗa ba nan? A nan haka na faɗa. Abin da muke fata ya zanto ƙarya ake masa, amma dan ya ƙara wanke kansa kamata idan ya zo kuma ya yi kaza, ya yi kaza, ya yi kaza, ba haka muka faɗa ba? A wannan lokaci har waɗansu daga cikin 'yan uwa da abin ya tunzula su suke ganin lokaci ya yi ma da za a fara alkanut, muka ce me? Muka ce ba za a fara ba. A koma waɗanda suka a nan gurin da aka cewa to ya kamata ja a same shi a musu nasiha, wani a nan gurin yake cewa to ai akwai janareta ma da ya taɓa siya ya baiwa masallacin gwalla ga sadaka, ya kamata ma a mayar masa da kayansa. Na ce a'a, malamin nan mai jarhulan nan ya faɗa. Na ce a'a, kayi zafi da yawa bai dace ba. Ba haka bane ba? Na ce bai dace kai haka ba. Kuma a nan gurin ba mai alkanut nan ba, amma dai mun ce dukkan wanda yake shigan wa musulunci zai masa alkanut. Shi kuma in ya tabbata shi ya faɗi wannan kalma zai masa alkanut. Da ya zo ya ce bai faɗa ba, ƙarya aka masa kuma ba mu yi ba. To menene nasu kuma ko nashi ko waɗansu muƙarrabansa waɗanda za su yi zantuka daga baya su zo su ce wai mu ɗinnan sojojin haya ne na wata jam'iyya ko wata jam'iyyar siyasa. Ina ganin inda zan yi wannan ba a Bauchi ya kamata in yi wannan sojan haya ba, ina ya kamata in yi. Inda na kowayo da yawa a Kano, a nan garin gaba ɗaya, wallahi inda za ka tara mun kuɗin Bauchi ban san waye shugaban APP ko PDP ba. Babu kuma wani attajiri a duk garin nan da zai ce ni ya san ni ya taɓa ganin kofar gidansa. Duka cikin waɗansu mutane da za a gani a ce su wane ne mutanen da na taɓa zuwa gidansu a gidda suke a garin nan a haddace suke a kaina. Na farko Allah Siraju Jibril, idan shi ne shugaban APP ko kuma in sojan in ni ne sojan hayarsa. Na biyu Alhaji Bala Mai Auduga, duk idan suna nan kila in dai suna gari suna wurin karatun nan, in ba sa nan kuma ba sa nan kenan, amma dai za su iya gaskata ni ko su kareta ni. Allah Siraju Jibril na je gidansa sau biyu, shi ko ya zo ya kawo min ziyara ba zan iya kai ga kotu nawa ya zo kawo min ziyara nan ba. Ga ku an kawo min ziyara zan raba. Alhaji Bala Mai Auduga na je gidansa sau ɗaya, shi kuma ya kawo min ziyara, shi ma ba zan iya kirga sau adadin da ya kawo min ziyara nan gurin ba. idan har akwai waɗansu mutane da za a ce musu attajirai ko kuma waɗanda suke da alaka da kasuwanci a garin da na kai wa ziyara ta waɗannan ne, sai akwai wani bawan Allah alladi wani ne a madun yari ya kawo min ziyara hannun gurin hasko wani adadi ya kai masa ziyara gidansu sau ɗaya, karo na biyu kuma na je na wa'azi a wani masallaci na kusa da gidansa. Shikenan waɗannan daga ba wannan ba duk wanda na kai wa ziyara ƴan uwana ne almajirai ko ɗaliban ilimi. In ko akwai wani wanda yake daga cikin attajiran da yake jin ni ya bani wani abu ya rufa min asiri, to sai Allah tona masa nashi. Amma magana akan siyasa, akan shari'ar musulunci, wannan kuma ba za mu fasa ba. Magana akan shari'a, ko ku ce mana mu AADP ne, ka ko ku ce mu AAD ne, ko mu ne Afina Fere, ko mu ne OPC, wallahi magana akan shari'ar musulunci ba za mu daina ba. Kuma addu'a ta gari kan dukkan wani mai taimakawa addinin musulunci da matsayinsa da siyasarsa da mukamansa za mu yi masa. Kuma mummunar addu'a ga dukkan wani wanda yake da mugun nufi a cuci game da shari'ar musulunci, wallahi ba za ku fasa ba. Wannan duk abin da za ku ce sai dai ku ce, ko menene mutum zai faɗa. Kila na yi magana da ɗan zafi-zafi saboda su ma sun yi da zafi-zafi, kuma sun nemi su shiga cikin mutuncinmu. Kuma a shirye muke mu kare kanmu yi wa mutane bayanin menene muka sani. Kuma ni a matsayina na Ja'far ba ni da wata jam'iyyar siyasa guda ɗaya, ko ba ni da wani jam'iyyar da zan ce mutanenta ne mutanena. A matsayin mutum da mai wa'azi, idan ya haka ma ai ya karya tsarin wa'azinsa, domin abin da kake kira kai shi Qur'ani da hadisi ne, Qur'ani da hadisi kuma na duniya ne, ma ba na wata jam'iyya guda ɗaya ba. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basiran wa nadhira walakinna aktharan nasi la ya'lamun, ba mu turo ka ba sai dan duniya gaba ɗaya. To ya zaka kudin ne kanka wata jam'iyyar siyasa? Dukkan wani dan siyasa da muka san mai kishin addini ne, ba ruwan mu da jam'iyyarsa, wallahi muna tare da shi. Dukkan wani dan siyasa da muka san baya da kishin addini, yana yawa addini zagon kasa, wallahi ba mu tare da shi ko a gidanmu aka haife shi. Wannan shine ka'idar mu guda ɗaya, wanda ba mai fahimta ya kamata ya fahimta daga yau. Ko AD mutum yake inda yana son musulunci, wallahi muna tare da shi. Ko wata jam'iyya take kuma baka san musulunci, ba mu tare da kai. Kuma ba mu jin kunyar mu faɗa. In dai wanda yake cewa Allah uku ne bai ji kunyar ya faɗa ba, dan me mu da muke son shari'a ba za mu ji kunyar faɗa? Kai da kake jam'iyyar siyasa ma baka ji kunya ka faɗa jam'iyyar siyasa ba, sai mu da muke addini sai mu ji kunyar addini muke yi? Maganar shari'a ba abin da zai hana mu daina. Mun tabbatar insha Allah shari'a sai ta tabbata a nan gaba. Tafiya ta riga ta tafi, wanda yake so ya zo a taho da shi tun kar ma ɓata kansa lokaci. Wanda kuma ya tsaya, to shari'a za ta bi ta kanshi ta murkushe ta wuce, ba abin da zai hana ta tafiya. Saboda haka wannan shine matsayarmu. Dukkan wani wanda yake son addinin musulunci, cikin 'yan siyasa ne, cikin 'yan kasuwa ne, cikin sojoji ne, cikin 'yan sanda ne, wallahi tallahi mu muna yi masa addu'a cikin dare daidai lokacin da shi bai sani ba, ko bai san mu ba, ba mu buƙatar kuma ya san mu. Wallahi cikin dare idza baqiya sunuful akhir min al-layl, lokaci mafi tsada da Allah ke maganan cewa ina mai roƙo in ansa masa, ina mai istighfari in gafarta masa, ɗaya bisa uku na dare na karfe din nan, kuma a cikin hali mafi zama kaskancin mutum ya kaskanta gaban ubangijinsa shine sujada, a wannan lokacin muke sa dukkan wani bawa na gari cikin addu'a, lokacin da bocin muke kasa. Kamar haka ne kuma dukkan wanda muka san cewa musulunci zagon kasa, kuma sai mun tashi a daidai wannan wuri. Idan kana tare da shari'ar musulunci, kana tare da musulmai, kana tare da musulunci ya ci gaba, kafirci ya yi kasa, wannan addu'a za ta shafe ka ta alkhairi. Idan kuma kana tare da arna, kana tare da kai baka son shari'ar musulunci, kai anti shari'a ne, kai wane ne, wannan kuma dole wannan la'anta ta hau kanka. Magana ce ta goyon bayan shari'a ko me? Rashin goyon bayanta. Ba mu tilasta ka, mun ce dole ka goyi baya. Amma mu mun zaɓa, kuma dole a kyale mu a wannan zaɓin namu, ba yadda za a yi da mu. 'Yan Najeriya ne mu, ba daga Malawi muka zo ba, ko ba da haka ba? Bayi ne mu na Allah, muka ci zama bauta ma Allah, kai kuma ka je ka bauta duk abin da ka ci za ka bauta, in kulbar koka kula za ka bauta kai ka zaɓa. Amma kyale mu bauta Allah shi kaɗai. Saboda haka ba mu da wata ajenda mu a gabanmu ta wani jam'iyyar siyasa, mun mutu wannan tunanin. Mai ƙanƙanin tunani shi ne ke tunanin jam'iyyar siyasa. Kuma irin wani ballagazan ɗan siyasan da baya da manufa ma, shi yake tunanin jam'iyyarsa ba al'ummarsa ba. Ina masu goyon bayan jam'iyyar suke ba su suka suka kaka ba mana Obasanjo ba, kuma yanzu yake cin mutuncin mu arewa gaba daya, ya zagi arewa ya ci mutuncin arewa. Duk ba su suka ja mana ban irin wanda ba su da ajanda cikin siyasa, har kawai suka shiga 'yan bargadar siyasa. Mu abin da muke so zaratan 'yan siyasan da za su shiga da aqidarsu da addininsu da kishin al'ummarsu, waɗanda suka san makoma ba ballagadin ɗan siyasan da kawai zai shiga ba don ya samu kuɗi. Mu muna so mu samu 'yan siyasa ne waɗanda tunaninsu ya wuce na riga, ya wuce na motar hawa, ya wuce na gidan zama, tunani ne na makoma gaba ɗaya, makomarsu, makomar al'ummarsu, makomar wannan yanki namu wanda ya gaji addinin musulunci tun sama da shekara 2000 da suka wuce baya. Ɗan siyasan da ke irin wannan tunanin shine namu, ko a wace jam'iyya yake 100% muna tare da shi, kuma wallahi ba za mu fasa masa addu'a ta alkhairi ba, ko mun san shi ko ba mu san shi ba. Duk ɗan siyasan da baya tare da mu karam farautar wani bangare na ƙasar nan, to wannan ko baya tare da mu, ko mu ma ko ba mu tare da shi, ko ba mu jin kunyar mu, to fili mu ce ba mu tare da shi. Wannan shine takaitaccen bayanin da zan yi game da wannan. Ina fatan kuma kasa ɗin ya kai ga waɗancan mutane da suka yi waɗannan maganganu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Idan aya sun daga farkon ta kashin sun sa magana kan kace mummuni ne, ba dai magana kan kace kafiri ba. Amma sai dai wanda mummunin su waye danginsa, ta iya zantowa mummuni ne danginsa mummune za ka ba su diya, ta iya yiwuwa mummuni ne ki amma danginsa kafirai ne wanda ake zaman amana da su, ta iya yiwuwa mummuni ne danginsa kafirai amma wanda ake yaki da su. Ayar gaba ɗaya suna magana kan mummuni, ba dai magana kan kitan kafiri ba. Bari in karanto saka ne. وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. قد رأى أنا مدنى أكرم المقتول مؤمن لكن أهله هل هم مؤمنون أو غير مؤمنين؟ أنا ما غنتك ألا سوى من قتل مؤمنا خطأ وأن بيجي كشي مؤمني بيسا بكسكولي بعد جنجل سيبا كما أنك كتلي سيبا موتا بعد نية با كما أنك هرب بندقا دان هربو بليوا سي أرساس يوتي جيسا مؤمني يكشي بك مؤمني كشي مؤمني بيسا بكسكولي بعد جنجل سيبا مينين يكون جنسا فتحرير رقبة المؤمنة زي أن تبباوى مؤمنة wannan haƙƙin da ke tsakaninka da Allah kenan, domin shi mutum da aka kace haƙƙi biyu ne ke da alaƙa da shi, haƙƙin da ya shafi Ubangiji da haƙƙin da ya shafi danginsa na an kace musu dan uwa. To haƙƙin da ya shafi Allah shine tahrir raqabati mu'mina, in ka daga wa mu'min. Haƙƙin da ya shafi dangi ba wadiyatun musallamatun ila ahlihi, da kuma diyya wadda za a mika ta zuwa ga danginsa, ahalihi danginsa, ɗan uwansa, maciya gadansa, illa an yi saddaku sai faɗin sun yafi sun ce mu ba ma san diya, da shi kenan abinda ke kan mutum shine ƴantar da bawa mu. Wa in kana min qaumin aduwwin lakum, yani wa in kana al-maqtul al-mu'minu min qaumin aduwwin lakum, idan shi wannan wanda aka kace ɗin nan mu'minin nan da aka kace bisa ga kuskure ya zanto danginsa abokanan adawarsu ne, kuna cikin yaki da su, kafirai ne ba na amana ba, mu'minun shi ko yana mu'mini fatahari raqabatin mu'mina abinda ke kan wanda yake kafa shine dan tabbata ba mu'min amma ba zai bayar da diya ba tunda wannan da za a ba zuwa yi kafirai ne dan ne za a ba shi aduwwun lakum kafirai na zama yaki kenan wanda ba zaman amana da kanin su wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqan amma in wanda aka kashe din nan danginsa kafirai ne wanda tsakaninku da su akwai mithaq alkawali na tsagaita wutar yaki da kuna yakar juna amma yanzu kun tsagaita yaki ko kuma kafirai ne na amana fadiyatun musallamatun ila ahlihi to duk da haka wannan za a iya bayar da diya gare su tunda ba a yaki da su duk da kafirai ne ta gani ko wa tahriru raqabatin mu'mina da kuma in tabba ba mu'mini a ce a nan gurin shi wanda ake kashewa wanda za a biya diya iri biyu ne idan danginsa sun zanto mu'mine ne za a ba su diya idan danginsa sun zanto kafirai ne wanda ake zaman amana da su za a ba su diya idan danginsa sun zanto kafirai ne amma ba a zaman amana da su ba za a ba su diya ba wannan duk maganar diya kenan wanda haƙƙi ne na ƴan uwan wanda aka kashe a ba su diya idan suka ce sun yafe shi kenan diyan nan an riga an yafe babu komai a kanka sai ƴantar da bawa mummuni to ƴantar da bawa mummuni din nan idan ka nemi bawa mummuni karaka wanda za ka ƴantar me za ka yi a madadinsa shi ne sai mutum ya azumi na wata biyu a jere kamar na majalisa siyamu shahararri mutasabi aini taubatan min Allah zai wata zai azumi na wata biyu a jere dan tuba zuwa ga Allah yaya wannan wata biyu suke azumin wata biyu dai Allah ya ce sun iya zantowa 60 sun iya zantowa kuma ba su kai 60 ba ya za a yi su zama 60 idan ka fara kirgin azumin ba daga farkon wata ba ka dole kwana nawa za ka jira 60 ka yi 30 ka sake yin 30 amma idan ka fara yin azumin daga farkon wata ganin wata kai ka fara da kuma ka sake ganin wata ya zama nawa da kuma da ka sake ganin wata ya zama nawa idan ka ci sa'a waɗannan watannin guda biyu aka ga wata a 29 wata nawa kai ko azumi da ke da kai an kuma ta kai duk da haka kai ya mutu har yi mutu sabi a yi an ba ni ko sai da kai na siya min gida ce ta har kada ya kuni mun kasura la ya tin mutu ki ko kada la ya kuni mun kasura lakin da kai mun waka da shahar kala ba ta yi kuma su ci ne yau ina ga ta gun bai da siya mun ta har yi mutu sabi a yi sabata min Allah wa kana Allah aliman hakima duk yawan ta ta aka kika dai zaka biya ta aka kika dai zaka biya ita diya ta kika da mutum ɗaya ne ke biya ba mutum zai biya ne a diya kullum a alal aqila ko kai ne kafa kowa kuɗi a Najeriya ba kai kika zaka biya ba dangin ka zaka kawo kowa ya kawo Najeriya ya kada a biya haka ake yi ka'idar diya kenan ba mutum ɗaya ne ke biya ba shi da dangin sa zasu biya saboda kowa ya danji a jika don nan gaba sai a ce to wannan suka shiga ta yanka kaga ka dan jawo mana mun jiri jakun nan su dan a tsare rayukan mutane ko ba haka ba sannan kuma shi ma dan yaga an yi tarayya da shi cikin yan uwantaka ba mutum ɗaya ne ke biya ba ko kun yawan su ko ba lokaci da aka ce a biya ba za a iya kasa su kashe uku za a iya kasa su kashe huɗu kamar yadda fuqaha suke yin saɓani wannan marjiya ko kutubul fiqh akan baka tambaye ni da dandanci ba a baka tambaye ni baka tambaye ni ba yanzu kai abin da ina zuwa ku yi hakuri ba ka samu da ba ka hakuri ne ka tsaya mana kaje kaga wannan abin da kake cewa rabbana la tu'akhidhna in nasina inda Allah bai ka inda Allah bai yafe maka ba da wannan diya zaka dinka dai maka zanubin ka yana daga cikin ban bangaren latu akazna din adamul mu'akhadha din sai Allah ya kawo maka abin da zaka yi na kafara amma da mutum zai kisan kai na ganganci fa akwai kafara ka gani dan saboda ba kuskure bane ba wa man qatala mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima kada ne gudun saboda girman laifin ba ce ga abin da zai ba saboda girman laifin kan gurin ku saboda kuskure kai saboda kai ba a mu'akaza idan kai abin da kuskure shi yasa sai aka ce ga abin da zai dan karka dauka wai tunda an ce kai ka fara wannan ya nuna wannan ayar ka ruwa ta aiki kenan laka asbana inna sina aw asana wato malan ta dai ubangiji ba zai kama ka da laifi ba ya dora maka zulubi bayan mantuwa kai ko kuskure kai amma ba shi kenan ba za ka biya baki ba laifi ne ba za a kama ka da shi ba a baka zulubi amma sai za ka biya ko za ka yi kafara kuma wannan hukuncin su ci kuma daban ko bai ce wannan da gyar dan ka yadda wannan zai sa ko da wata rana wani ya koro maka wannan za ka san yadda za ka yi
ala sai kiyar zuwa da zai mutu a mutu da kan mutane goma ko fiye da haka a kasar da ake yi wannan zuwa su a tsadani wannan ajiyar don mutane a wanda su ala mutu da zuwa suka ya fi wannan ramar ke wallan ya kawo don zai tsohon nan kafara adadin mutane da ala mutu da zuwa ko goma ko fiye da haka ne zai yi ko kuma ta mutu da
zala haka ta bani ba su kafe kwamitin fatawa na kasar saudiya na manyan malamai haka suka ce ko mutum goma ne haka za ka yi kafara idan kai wannan ka gaji ka huta har ka je lokacin da ka so fa ka kasa yin azumi shi kenan sai a yafe maka sauran amma matukar akwai istifa'a to sai ka yi sai dai ba ce dole ka kama wannan kai ta yi a jere har zuwa ka gama ba idan kai ne mutum ɗaya sai ka sa ka ba kanka hutu zuwa wani lokaci ka sake yin na mutum ɗaya idan Allah ya karɓi rayuwarka kafin ka ƙara tashi kenan. Saboda ba yadda za ka yi kowon ba haka ba don in ba haka ba ya za ka ce mutum yi idan ka ce na mutum daya wani nufi za ka dogara ne ya na mutum daya zai iya wasan ran suka ce babu wani abu da zami ko dai mutum ke sani na ganganci ko mutum na kuskure na ganganci ga yadda Allah ce na kuskure kuma ga yadda Allah ce ta zama abu yadda zami da wannan.
Indi
har mutum zai yi ta ci harba bindiga ta iya dawowa ta harbe shi gansa ko kuma ta iya dawowa ba haka ta ja faruwa ko ta ja faruwa ba to kuma kamar da kuma ya iya harbe ne wani idan ya harbe wani ina akwai kafara ko babu haka annan baki ne bambanci akwai alaman da suke wannan magana amma wannan magana ta kubin ba tana da karfi ko rawar da gaske ta iya ya yi kuma da jima ya mutu a cikin ya mutu a cikin sai ba ruwan mu ba ya da wani kafara ce ma tun da mai rai ne ake dora wa wannan hukunta hukunta in ko bare ko dole ku dora maka wannan dai shi ne abin da zaka kai ta bare a ta zimba da mutu zimba dan sababin da za a yi kasance mubarra'a don sai mutun ya wannan kafara wannan yake cewa game da sunnar juma'a na mata waɗanda ba su je masallaci ba sun sallah azhar da suke yi a gida za su yi ne sun kafin a dawo daga juma'a ko kuwa ba ma tun da su ba wa zarcin juma'a a kansu ba su je masallaci ba suna gida za su yi azhar da zarar rana ta bar tsakiya ba wai sai an sauko daga juma'a ba magana cewa sai an sauko daga juma'a magana ce mai rauni malaman da suka yi ta hanzarin da suke bayarwa su kansu suna bayarwa ne dangane da yaro da bai balaga ba da bawa wanda baya da yanci suka ce abin da ya sa muka ce kar su yi juma'a ai kar su yi azhar har sai an dawo daga juma'a saboda in yaro ne wanda bai balaga ba yana dab da balaga mai yiwuwa ya zo ya gama azhar din kuma balaga ta zo masa goma ka ba to gare bari har sai ya ga an dawo daga juma'a tabbas balagan nan ba ta zo ba domin da balaga ta zo juma'a ta zo ne wajibi sannan bawa wanda ake mallakar sa mai yiwuwa kafin a dawo daga juma'a nan ubangida ya yantar da shi in har ya yantar da shi ya zama ta ga juma'a ta zo ne wajibi, da haka sai ya bari kare gaggawari har sai in ya ga an yi zuwa a sami aiki wato ya san ba ta kan zai ne Allah, wannan ijtihadi ne suka yi domin kaddara an yantar da shi bayan ya riga ya kammala sallan azhar ya sami aiki, za mu ji juna ta zama wajibi a kansa, zama wajibi a kansa, wajibi ya riga ya yi azhar. Shari'a ku ba ta haɗa maka azabai guda biyu, albadal wal mubdal minhu, ba za ta haɗa ma alwala da taimama wal lokaci guda, dai dai kai taimama ko kai ne na duk dai ne, yana magana mutum ya ɗauki mutum goma ma duk zai kafara balle na abokin su da mai bambanci ko dan abokin sa ne ba zai kafara ba ayo mun wato ragale da wannan matsalan gumba yace da ku cewa dai dole duk waɗanda juma'a ba su zama wajibi a kansu ba za su yi juma'a da zalimi ilana ta bar za su yi azhar da zalimi ta bar tsiya za su yi azhar da su ba za su jira sai an sauko daga juma'a ba zan sai sun sauko magana ce mai lauri idan yaso dan idan ka ce wannan magana ta cewa mai yiwa kafin a dawo daga juma'a ya sami yanci in ba wani ko ya balaga in yaro ne to matar aure ba ko ta yi ne in mace ce makwara ka ce ko a sake ta kafin lokacin a dawo in ma an sake ta dai sunanta mace har yanzu juma'a ba ta zama mai ba wajibi a kanta ba to na yana da yin jinkiri ta ina fata an bayyana kaga babu wani abin da zai sa ka ce ita ta yi jinkiri don da ba san ita ba wajibi ba ce a kanta don kasancewa wata mace sauran tana da aure ba ta da aure ba zuwa ce ba zaura ce duk wannan da ke ake kallo kawai mace ce don haka zama ba wajibi ba ne a kanta kuma idan har ya sami yanci din bayan kafin a sauko ba zai tafi ba kwadan suna laban suna ganin ba zai hada guda biyu ba ya zai azhar tafi juma'a kwadan su kuma suna ganin to ai tun da dai ana cikin lokacin bai riga ya fice ba zai tafi wannan su zan to wannan nafila na wacce wannan malaman ba su da hujja, wannan malaman ba su da hujja, me za su kafa hujja da shi da an tambaye su lafazin al-jumu'a bi dammil mim ko bi iskanil al-jumu'a bi iskanil mim ko bi dammil mim ko bi iskanil mim duk dai ma'anar su tsaya ba a kiranta jumu'a din sai an samu haɗuwar mutane a wuri guda mutumin da yake wuri guda ya yake yanzu mutum da ya kaɗai zai iya sallar jami'i ko kuma jami'i ma ya kasa yi kuma sai zai zuwa ka zai wa wannan tsakanin ka da Allah ba zai zai kakka hujja yanzu ya kaɗai kawai sai ya sallar gida sai zai zai jami'i masu hankali za su yi dadari duk masu hankali ba zai yi dadari ba duk masana ba wanda zai yi dadari to ba lafira kuma zai a gida kaɗai sai na yi zuwa da sallar jam'i da sallar juma'a da sallar idi da tsayuwar arfa ibadatun jama'iyya la tata'atta bi rajulin wahid dukkan su ibadoji ne da ake yin su a jam'i cikin taro mutum ɗaya bai sai sai yayi su ba yanzu idan mutum ya lissafin wata shi kadai ne tsaya a arfa yace sai a lissafin sai tsara ga wata sauran jama'a kuma sun dauka takwas ga wata su yi ba sai gobe ba za su ji nasu ne Allah ya yarda da shi ya haka mutum shi kadai ya tsaya gida ya sallar juma'a ya sallar idi ya ki mutane kuma suka fita gobe suka je suka yi ba za su wannan ne yi din na haka jami'i haka juma'a ban ne mutum ya tsaya gida ya juma'a shi kadai wannan bi dan bid'a ne da wannan sarka suna haka ba yan sunna bane yan bid'a ne kafin da ko sun yi da wasu suna yan bid'a ne dan suna ba da awa kuke ba aikin ka nafi ya gaskata shi ne magana ba kawai da mutum ya yi da wani ahlus sunna bane shi kenan sai a sallama in ba haka ba da kowa ma ko a sha'ira dukkan su gaba duka suke a hadin sunna ne har sun sa'i sa suke sunna a hadin kitab da sunna na ga wannan yake cewa mutum ne ya auri mace kuma ba tare da ya taɓa saduwa da ita ba sai kuma ya mutu shin za ka ci gadonsa kuma za ka yi ta kafa za ka yi ta kafa haka Abdullahi ɗan Mas'udi ke cewa idan mutum ya auri mace bai kai ga saduwa da ita ba sai ya mutu tana da takaba da za ta yi kuma za ta ci gado kuma za a ba ta sadaqa al-muslimin babu abiyata ba la waqta wa la kafa ka bula dan musulmi ne na'am dan
gane da
da ina jin ka
da an yi wannan aktin da ka wata da ne wannan ne ko da an wani da yake da rarin ne ka ma da ma ne da mun ji ko kuma ko da ra'ayi da mun ga da mun ka
dan gane kan bayar ka ba
dai wani da kuma da ka ka kuma da ka kuma da ka kuma da
abin da kawai za a kalla shin wannan kisa kuskure ne ko kuma banganci ne da kuma za mu gane kisa na kuskure ne ko banganci ne ta hanyar tibirgam a wani irin halin motar take ciki don ya tauka motar sa baburki ya san baburki ya tafi daidai zai faɗa rami da mutane kawai duk kisa ne na gangan ina ba ta kumfanta ya san mota baburki ya tafi daidai duk wani sakaci da direba zai ta fuskar burki ko wani abu wanda ya san zai iya kawo hatsarin mota ko rikicewar sa ya je rinka mutane a rami ya zama kisan gangan ciki in ba haka ba ya ɗauki dukkan matakai na tsaro ya ittikadul asbab in ya rigi dukkan sababba da kare hadari wani abu zai faru daga baya kaga ba zai wannan ba za ga wasu direbobi da sun take mota ba kusa to idan wani abu zai faru nan gurin zai ce kuskure ne ganganci ne ganganci ne ko dai duk malaman za su ce shi bubul amdi amma fuka wasu suka ce ba ne ta don shi bubul amdi ba Allah ya faɗi zai manzo Allah ya faɗi shi ba ko dai san ko kuskure ko ganganci ganganci shine guda biyu na Qur'ani ne kawo a duk inda aka kawo kuskure guda biyu ce kawo kuskure ganganci babu wani cikin wani amince wani zakatakiya wanda ya yi kama da ganganci amma ba ganganci ba don waɗansu a nan sai ce wanda shi mahul amince ne ya yi kama da ganganci amma kuma ba ganganci ba ne ya ke yi duk bayanin da kai da wani da ya yau da wani ya kai gobe ba dai a mutu ba ne dai duk sunan sa kudu a wannan yake ta mace ce mai jinin biki ko kuma sai kwanakin ba su kai 40 ba amma kuma jinin baya gudana kamar yadda ta soma shi da farko dukkan siyar da ga hukuncin su daya shi ginin buki ya iya yankewa a ranar da ba ta haihu ba ya kuma iya tsawon lokaci da wuce ranar da ta haihu har yi kawo ɗansu kwanaki don haka dai mafi makonar lokaci da shari'a ta ba shi cikin kwana 40 kamar yadda hadisin manzon Allah ya nuna ba ya wuce kwana 40 shi ginin buki idan har yi kwana 40 mutum zai yi wanka ne ta ci gaba da ibadarsa abu yana nan gaba da yanke ba da yanke ita ta abu gaba daga gida ba wai lallai ne sai ya rinka kwarin ya yana gudana ba kamar gashi nan mura in dai za a sa auduga ta fito da launin jini yana mun kenan bai yanke ba ta haka ba za ta tsalla ba har sai ta sa auduga ta fito da ita ba kuma ka fa yadda rikin wannan tsakanin da babu shi wasu wanka ta sula inda kawo kuma cikin dafi domin su kuma kwanciyar suna rakewa ne ta gini samu wata kwarfin samu ba in ya samu to ba za a yi gwada ba in kuma ya riga ya ɗauke kuma za a yi wannan da yake karin bayani akan waɗansu hadisai guda biyu hadisin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mana Qur'ani da hadisi na biyu kuma aka kuma ce manzon Allah ya bar mana Qur'ani da ƴaƴan gidansa ko ahlin baitinsa waɗannan hadisai guda biyu dukkanin su ingantacce ne hadisin da yake annabi ya bar mana Qur'ani da hadisi hadisin da yake annabi ya bar mana Qur'ani da kuma zuriyar gidansa dukkan su daidai kuma ba sa cin karo da juna
an gane ku domin haɗin san nasa daga cikin waɗanda suka